Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashin hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa. Amma da farko ga cikakkun labaran duniyar.
Jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa sahabu Imam Aliyu. An kafa wata hukuma ta kasa da kasa da zummar kawo ƙarshen shishigin da Rasha da wasu kasashen yan kama karya suke a zabubuka a kasashen yammacin duniya masu bin tafarkin demokradiyya. Hukumar wacce aka rada suna Transatlantic Commission on Election Integrity da Turanci ko TCEI a takaice na ƙarƙashin jagorancin tsohon sakataren ƙungiyar tsaro ta NATO Anders Rasmussen da kuma tsohon sakataren gida tsaron gida na Amurka Michael Chertoff sun yi taro da manema labarai ranar Juma'a nan birnin Washington DC. Sarsalar kafa wannan ƙungiya Rasmussen ya gaya sashen Rasha na muryar Amurka shine katsa London da Rasha ta yi a zaben Amurka shekara ta 2016. Amma wannan bai tsaya kan Amurka kaɗai ba, hakan ya shafi hadda Turai. Jiya Asabar ƴan ƙasar Iraki suka je rumfunan zaɓe domin su zaɓi wakilai 329 cikin ƴan takara 700. A yayin da mutane suke kada ƙuri'u, an rufe tashoshin jirgin sama da hanyoyin mota saboda matakan tsaro. A watan jiya ragowar ƴan ƙungiyar ISIS da suke cikin ƙasar duk daga fatattakarsu da aka yi, sun yi barazana za su kai hari kan duk wani wanda ya shiga wannan zaɓe. Rahotanni sun ce ko da shike galibin rumfunan zaɓe ba sa fuskantar wata barazana, an kai hari a kudancin birnin Kirkuk mai arzikin magi, an kuma gano bam a wata tashar zaɓe a Bagadaza. Hakanan an sami rahotannin wasu yunkurin kai wasu hare-hare. Mutane ba su fito ba sosai. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya ambaci hukumar zaɓen ƙasar tana cewa kashi 44.5 ne kawai suka fito domin wannan zaɓe. Zai dauki lokaci mai tsawo bayan an bayyana sakamakon zaɓen, ana shawarwari kamin a ce an kafa gwamnati. Akalla mutum ɗaya ya rasa ransa, wasu mutane hudu ko fiye da haka sun jikkata sakamakon wani hari da wuka da kai a birnin Paris jiya Asabar. Tuni ƙungiyar ISIS ta dauki alhakin kai wannan hari, kamar yadda kamfanin dillancin labarin ta ya bayyana. Ƙungiyar ta jinjina a maharin wadda har zuwa yanzu ba a bayyana sunansa ba, duk da cewa ƴan sandan ƙasar sun gama da shi a inda ya kai wannan hari. Hukumomin tsaron ƙasar suka ce an kai harin ne a gunduma ta biyu a birnin na Paris, wacce a daidai lokacin wurin shaƙe yake da mutane waɗanda suke shirin zuwa wuraren shaƙatawa. Mai gabatar da ƙara a birnin na Paris François Molins ya ga manema labarai cewa mutumin ya yi kabbara lokacin wannan hari. Molins ya ce ƴan sanda za su kaddamar da bincike a zaman harin ta'addanci. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya faɗa ta shafinsa na Twitter cewa ba za mu ba da daidai da inci ɗaya ba ga maƙiyan ƴanci. To, labaran duniya yake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Malaman addinin Islama daga kasashen Afghanistan da Pakistan da kuma Indonesia sun jaddada cewa hare-haren ƙunar bakin wake da ta wasu hare-haren ta'addanci a Afghanistan da ma a yankin baki ɗaya haramun ne, kuma ya saba manufofin addinin Islama. Malaman sun bayyana haka ne lokacin da suka hallara domin taron wuni ɗaya a birnin Bogor na ƙasar Indonesia da zammar tattaunawa kan tarzoma da take ci a Afghanistan. Taron da aka yi ranar Juma'a watanni bayan da malaman Pakistan suka yi su fiye da 1,800 suka yi fatawar da take Allah wadai da ta'addanci ta kobace fuska a ƙasar ta Pakistan. Afghanistan ta soki fatawar ta Pakistan domin ta yi Allah wadai ne ga ta'addanci a Pakistan kadai. Taron da ake yi a Bogor an hada da malaman na Pakistan ne domin ana ganin suna da tasiri kan ƙungiyoyin mayakan sa kai da ke Afghanistan. A halin da ake ciki kuma ƴan sanda a Indonesia sun ce ƴan harin ƙunar bakin wake sun kai hari kan wasu majami'u ko a birnin Surabaya da ke wato tsibirin Java. Jami'ai suka ce akalla mutane biyu sun mutu, wasu 13 kuma suka jikkata. Isra'ila ta rufe kan iyakarta da Gaza kwana ɗaya bayan da aka lalata tsallaken lokacin da Falasɗinawa suka yi zanga-zanga a yankin. sojojin Isra'ila suka ce ranar Juma'a Falastinawa masu yawa suka kutsa cikin tashar da ake kira Karim Shalom suka cinnawa bututun iskar gas wuta wutar da ta tashi inji Isra'ila ta lalata bututun kuma wata da kuma wata na'urar da take daukar kaya zuwa ciki da kuma fitowa daga wannan yanki Isra'ila ta ce za ta ci gaba da rufe tashar har sai an kammala gyara da kuma sake nazarin al'amura a yankin amma za a bude tashar domin ayyukan jinkai kadai inji rundunar sojojin ta Isra'ila tsallaken da ake kira Karim Shalom yana ɗaya daga cikin manyan matsallaka uku tsakanin Isra'ila da Gaza da kuma Masar ta nan ne ake bi da galibin kayayyaki da ke shiga ko fita daga wannan yanki
Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa.
Nagari na kowa. Jama'a masu sauraro mu assalamu alaikum da fatan kuna hanzi lafiya. Matsalar rashin ci gaba bai tsaya ga kasashen musulmi ba kadai musamman a nahiyar Afirka. Amma wata kila abin da zai sa a fi alakanta musulmi da rashin ci gaba a yanzu ba zai rasa nasaba da koma baya a bidar ilmin zamani ko ma mu ce kai tsaye kiyayya ga ilmin zamani duk da cewa masana suna danganta ilmin zamani da samo asali daga irin harsashi da binciken da malaman addinin Islama suka aza. Amma matsalar tun watakil ana fadinta a cikin zuciya ko ana fada ana kashe murya abin ya kaiwa wani dattijo a kasar Masar Hawiya har ma yace
ilmukum wa ma'rifatukum ya muslimin al-yawm al-muslim ya'ishu fi 'asrin min rasu ila rijlu al-kullu min sun'i ghayrihi hadha min sun'i
ina iliminku da fasahar ku ya ku musulmi a wannan zamani musulmi na rayuwa daga abin da suka kifa a kansu har zuwa idan sawu wasu ne suka kera su wannan dattijo sai kube hulansa dake daure da rawani yace wannan an kera shi ne a New Zealand ya kube tabarau dake idonsa yace wannan an kera shi ne a kasar Austria inda ya nuna karamin bututun magana dake liƙi a jikin rigarsa yace wannan an kera shi ne a Amurka wannan agogo kuwa an kera shi ne a Switzerland takalma na kuwa an kera su ne a Italia yajin suturan nan tawa an kera shi ne a Burtaniya
la namliku shay'an fi hayatina ikhwani ليش ترفعون ايديكم في الصلاه وتقول اللهم انصر الاسلام والمسلمين ينصركم على من على من تنتصرون
ليه يا ان وانا انجي wannan dattijo ba ma mallakar komai a rayuwar mu a wannan zamanin me yasa kuke daga hannu ku roki Allah ya saukar da nasara ga musulunci da musulmi nasara akan me inji wannan dattijo da ya kara daga murya ya za a yi ku samu nasara Allah ya faɗi munanan lamura da kan faru sakamakon rashin sani ko jahilci
30% min almuslimin la yaqrauna wa la yaktubun ma fi jami'a fi alalam na'tasu bi annaha jami'a tukhrij alhuqul wal itarat allati tusayyib aldunya nahnu ma la na'lam
kashi 30 daga cikin 100 na musulmi basu iya karatu da rubutu ba dattijan nan da ra'ayi irin wannan inda yake cewa bamu da jami'a ko daya da zamu yi alfahari da ita a kasashen mu na musulmi wacce ta samar da mutanen da kan tallafa wajen ci gaban duniya mu al'umma ce da ba ta son karatu ko rubutu yanzu ɗaya ne ga watan miladiya shin waye ne a bara zai ce ya karanta wani littafi daga bango zuwa bango ba ma son karatu ba ma son ya matan mu da yayan mu ma su yi karatun
al-arabi yaqra 0.79 kitaban fi sana 3-4 kitab wal-yabani yaqra 80 kitaban fi sana
Balarabe yakan karanta 1/4 ne na littafi a shekara wato rubu'in littafi yan Japan kan karanta littafai 80 a shekaru biyu ta ya zamu iya zama tamkar Japanawa ta ya zamu iya zama tamkar Amurkawa waɗanda suka fahimci muhimmancin karatu da tsara rayuwarsu
allazi ta'allama an yaqra wa ta'allama an yukhattat wa ta'allama an
amma mu muna rayuwa ne cikin rudu da zulumi
nahnu na'ish bil ashwa'iyya umma ta'ish bil awatif
wadakin rudu da dattijon yake magana ya hada har da wannan
ce yasa manzon Allah yace yaro karami tun daga shekara 7 a fara koya musu sallah in suka kai 10 a bulale su umma za su yi ba to lokacin da ya kai shekara 7 din nan zuciyan kaman koran karfe ne duk abin da aka faɗa yana rikewa yanda ka san magani to haka yake to shi yasa Bature ya cire yayi wayo yayi primary sai a tura wa lafiyar zuciyar nan tunanin Bature tun a garamin sa sai mamaye masa zuciya ya kai shekaran sa 7 aka sashi in yayin shekara 6 a primary school shikenan yanzu dab da balaga wannan shine wayan da akai ina fatan gane da kan ma ai saban ne primary saban ne daga bayani aka mai da shi sai lokacin in ka karanta primary 6 to 7 kana turanci tar na dadin duk wanda yayi ya sani ina fatan gane wannan ba akwai wani wakan da ma ake koya wa yara ba class 1 dollar class 2 dollar class 3 dollar class 4 sun yi kusa class 5 bbc class 6 baturai haka ko bbc haka haka ake koya an samu kakanmu suka yi kuka aka cire mu
Babu inda wannan koma baya fito fili kamar a kasar Hausa da ya hada har da kasashe makwabtan Najeriya ciki har da Jamhuriyar Niger. Wannan matsala ana ganin ta fuskar almajiranci. Ga rahoto da Zaharuddin Sani Funtuwa ya aiko mana kan sarasala da matsalar almajiranci tsakanin al'ummar musulmi a yau.
Muryar wasu almajiran kenan da suka zo karatun almajiranci a Katsina waɗanda ba su da takamaimai masu ciyar da su, shayar da su ko kuma yi masa tufafi. Alƙaluma daga ma'aikatar ilimi ta tarayyar Najeriya sun nuna cewa akwai jumlar almajirai sama da miliyan 10 a arewacin ƙasar a birane da ƙauyuka. Ita dai kalmar almajiranci an samo ta ne daga kalmar larabci ta almuhajjir wato matafi domin samo ilimin addini. Dr. Ahmad Khalid malami ne a Jami'ar Al-Qalam dake Katsina yayi bayani akan yadda harkar almajiranci ta fito
wannan makarantu da aka yi sakon bisale sai gangaro aka zo aka bude Tumbuktu aka bude garin Jini har ya shigo zuwa Niger inda Sheikh Usman bin Fodio da kansa yayi wannan harkar almajiranci ne karatu gurin Sheikh Jibril zamu ga cewa duka tafiyar da suke ba da la tarihi yace son yi bara kuma asasin ita kanta wannan daura tura yaro ije bara musamman mutanen mu sun saba su tura yaran su yawanci zuwa gabashin kasa shine kamar Maiduguri to zamu ga cewa ai asali a lokacin Sheikh Al-Kanemi izo ya fara koyar da su karatun Al-Qur'ani da warshu da shawara su aka fara tafiya zamu ga tsarin an yi shi ne saboda lokacin malaman basu wadata ba to malaman su suka wadata suka watsu guri daban-daban mutanen su suka ci gaba da rike wannan habit na tura yaro ne sannan kuma gudurin ma sai aka daina bashi an samu matsala a tafiyar malam Bahaushe fahimtar su da abin da ake cewa almajirancin sai ta canja zuwa wata hanya ta babaye guja yaran shi addini mun riga mun sani annaba da yawa sun yi tafiye-tafiye irin wannan su je su zauna guri kaza amma za ka ga gungun da suka tafi nema din suna tafiya ne tare da guzurin su ya zama to su yasa suna da abin da za su ci da abin da za su sha babban abin da za ka mamaki shine baka samu wani gari daga cikin garuruwan kasashen Hausa sai akwai malami wanda yake koyarwa to kamata ya yi wa mutane sai su dinga tura yaran su zuwa nan wurin amma dan kasance abin akwai son zuciya a ciki ana tattara yaran ne ba dan ku bane a guje daga cikin masuliya wannan kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan baɗayan mu masu kiwo ne kuma za ta mewa
shi ma Dr. Muhammad Ali yayi tsokaci kamar haka
wanda ya samu ya tara mata garin tara matan nan sai ka gane sun fi mai yawa ga nan ka tara yara ba ka da hanyar ce da su daga nan tunani bari in raba su da gida na ya faru bari in bashe su bari in raba su da gida wani ma yana kaiwa yaran sa ga malaman ma daga ranan da ya mika wannan yaro ba sa ka ganin sa kuma ba dan haram bane Allah din shi ne amma ku kan me zan bashi sai raba da wani
malam Uwaisu Iliyasu na Jami'ar Umar Musa Ado dake Katsina ya ce zamani ya wuce irin karatun allo irin na kasar Hausa wanda a halin yanzu baya harfar da da mai ido kamar lokutan baya
da akwai yan kaidoji amma yanzu haka na abubuwan karazube babu shakka wasu jahohi dan yi kokari sun yi dokoki wanda suka shahi ainihin tahi almajirai ne zaka taida shi to amma daga baya aka sai suka watsar da wannan ya sanya abun gashi nan karazube
a tattaunawa da nayi da wasu iyaye sun kira ga sauran iyaye da su rinka sassautawa yara domin akwai makarantun islamiya a birane har ma da ƙauyuka
mai da rahman rahma a sauƙaƙa wa yara a sauƙaƙa kai inda za ka kai yaranka ka san ba za ka ba da komai ba yaro ne sun ci bola sun ci wannan su je gida ina uwata kaza kaza menene a ƙarshe yaro ya tashi da inda ya kamata ya roƙa bani da inda bai kamata ya roƙa bani ya je ya ci musu abinci inda ya kamata ya zanna da inda bai kamata ba ya zanna a ci ai karatu yake to inda Qur'ani ya zo mana ba ya yin haka inda Qur'ani ya zo wa duniya baki ba kasar Hausa ko Yarbawa ko Najeriya ba daga Makka ne da wuya ka ganin Balarabu ta yana bara
yaron da ya kamata ya misali ya zo ya samu shekara 5 zuwa 10 ya karanci Alqur'ani har ya harce shi yanzu cikin shekara 20 ma ba zai iya ba saboda matsaloli sun riga sun mai yawa shin da karatun zai ji ko ku da rayuwar cikin birni da aka turo shi wata zai ji ko ku da fitintunu na malam saboda su suke dora masa ka ta da almaji zai iya samu 10 a rana so kaga wannan abin ya jefar da karatun kawai ya tunkari wani abu na neman kuɗi domin biyan bukatar wani
Zaharuddin Salifun Tuwa sashen Hausa na muryar Amurka daga Katsina a Najeriya
Masana suna ƙara jan hankalin iyaye kan rashin fa'idar tura ƴaƴansu wasu wurare alhali a tsarin ilimin zamanin nan akwai wuri domin karatun addini zuwa kowane mataki ko matsayi ga rahoton da Sani Shu'aibu Malfashi ya aika mana daga Kaduna
A dangane da batuna almajirci da iyaye kan gwammace su tura yaransu ya zuwa wani wuri musamman inda muke ce magabar shi yasan ya nasa ne kwararren shehin malami professor Garba wanda shine director general na hukumar NTA wato mai horar da malamai ta kasa dake nan Kaduna Maji shin yaya yake kallon wannan harka ta almajirci da kuma yadda iyaye za su fahimci abubuwan dake nan da kuma falalar dake tafi da agwama harkar ilimi din ya zama an samu na addini an kuma samu na nasara
saboda haka shi kuma ilimi din yadda ka neme shi zai taimaka maka wajen sha'anin addini din rayuwa wajen sha'anin sana'a da kuma zamantakewa baki daya saboda haka shi sha'anin almajiranci da neman ilimi abu ne gaskiya mai wahalar fahimta domin ya kamata a ce mutane sun fahimci musamman a zamani na yanzu matsalar da take da tattare da mutum ya dauki ɗansa ya tura shi wani ƙasa ko wani waje idan neman ilimi bai san cinsa ba bai san shansa ba bai san suturarsa ba bai san wajen kwanansa ba kaga wannan a zamanin na yanzu tabbata ya nuna akwai hatsari a ciki ta haka sai kaga mutane sun rasa ƴaƴan nasu ba gaba daya ko kuma sun je sun dawo din ba a samu ilimin addinin ba kuma duk yaran da yadda suke tafiya sai dai a koya musu karatu shi ba karatun Qur'ani babu tsarin sanin sallah da ka'idojinta ko yadda za a zauna tare da jama'a baki daya da kuma sauran ka'idojin addinin musulunci amma yanzu yadda kake ganin yaran ba suna tafiya a bakin titi da guraren da bai kamata ba ake ganin su kuma duk halaye wanda bai kamata ba za ka ga suna dau ba
su harkar bata gari din nan da muke da su masu fakiya ko da suna addini ko kuma masu fakewa su shiga wasu miyagun ayyuka a jikin kasuwanni da shauransu wasu daga ciki za ka ga cewa asalin abin da ya fito da su karatun almajirci daga nan kuma suka bige da irin wannan da shin a bangaren ku na kaman cibiya ka kila zai amfani masu sauraro su sani in akwai abubuwa da kuke koyarwa na horar da malamai dangane da koyar da addini na cikin makarantu
mu duk abubuwan da kuke koyarwa akwai bangaren addini akwai bangaren addinin musulunci akwai bangaren addinin kirista saboda haka ko a NCE wanda muke yi da babbar takardar shaida koyarwa wanda ita ce gwamnati ta yarda da ita ko kuma a cikin course da muke yi na sha'ani ba da ilimi na digiri to duka akwai waɗannan nau'i na addinin musulunci da na addinin kirista wanda musulmi za su ɗauki na addinin musulunci kirista za su ɗauki na addinin kirista su zama sun kware a kai domin koyarwa a makarantunmu saboda haka waɗannan tsari kuma na koyarwa suna da har a makarantun firamare da kuma makarantun sakandare har zuwa jami'a haka
kaman waɗanne darussa ke nan kuke horar da su masu neman ilimi da ya shafi addini
akwai islamic studies da ake kira
na'am
wanda za ka koyi sha'anin addinin musulunci a cikin islamic studies din nan akwai sha'anin karatun alqur'ani da tajwidi akwai sha'anin koyon sallah akwai sha'anin koyon abubuwan ilimi na fiqh sha'anin doka da tsari da sauran wanda haka kaga indai mutum addinin yake so yayi ai wannan kadai ya ishe shi saboda haka babu dalilin da mutum zai hana ɗansa ya samu wannan kuma har ma in ka kware ka yi gaba za ka iya ɗaukan wani bangare guda ɗaya a cikin waɗannan kai ma ka zama mashahuri a ciki
shin waɗanne irin kira za ka yi ga iyaye na karkara musamman waɗanda su suka gwammace su hana yaran su samun wannan ilimi na zamani alhali kuwa ana hada da addinin musulunci tsantsan shi
to gaskiya kiran da za a yi shine ya kamata mutane iyaye su yi karatun kalusu inji Bahaushe dole mutum ya yi la'akari da na farko ma dai tukun rayuwar yara domin yadda suke yawo a titin nan yadda ake al'amura a yanzu sace mutane da sauransu to babu garanti ma cewa yaro zai je ya dawo a raye saboda haka ko ai ina ga rayuwar yaro tana da muhimmanci a gurin iyaye na biyu yadda wayannan makarantun suke tafiya kamar yadda na gaya maka ba lalle bane mutum ya koyi yadda zai yi addini shi kuma addinin musulunci da ka iya karatun qur'ani baka iya yadda za ka yi sallah da sauran zamantakewa ba ai kaga akwai matsala a ciki
haka ne
saboda haka ni shawara ta shi ne tunda ita gwamnatin tarayya da gwamnatocin jihohi sun fahimci wannan yanzu suna kafa makarantun tsangaya na islam da sauran wanda a ciki za a koya maka karatun qur'ani za a koya maka fiqhu za a koya maka sauran bangare na addini sannan kuma za a koya maka boko kamar lissafi kamar turanci kamar ilimin zamantakewa da sauransu wanda irin wannan za ka yi karatu har ka gaza kamar kowane ɗan makaranta ka tafi jami'a saboda haka ina ba mu shawara ga iyaye ya kamata su fara amincewa da waɗannan makarantu na gwamnati domin abin da ake faɗa zancen cewa wai addini ya hana boko wane ne duk wani yanzu nake da ya zama tarihi
Sunshine Malfashi muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Sai ta yi muna iya cewa ga yar shedar cewa a tsarin ilimin zamanin ya hada har da na addini kamar yadda za ku yi cikin wannan rahoton da Lawal Sani Kone ya aiko mana daga Jalingo.
Primary 2. What subjects are you studying?
English and mathematics, basic science, Lughatul Arabiya, Hausa language, computer study.
Wannan sauti ne yara ne, daliban makarantar firamarin almajirai dake garin Jalingo. Duk da alamun fa'ida dake tattare da tsarin makarantun firamarin almajiran, zai yi wuya kulliya ta biya kudin sabulu, muddin wasu iyaye ba su daina dasawa ƴaƴan su ra'ayin kyamar ilimin boko ba. Alamun wannan kuwa ya biyo bayan saduwa ne da nayi da wasu yara almajirai dake bara a garin Jalingo.
A kai fa ya sunanka?
Usman.
Daga ina kake?
Bauchi.
A kai makarantan primary?
Kai.
A can Bauchi akwai Islamiya ai ko?
Yes.
To ya baka shiga ba?
Babu.
Kai fa za ka yi makarantan primary?
A'a.
Ya sunanka?
Abdulrahman.
Daga ina kake kace?
Iware.
Daga Iware. Akwai Islamiya Iware?
Eh.
To ya baka shiga ba?
An kawo ni makarantan allo
ne. Me ya fito da ku yanzu?
Maran mata.
Ah, ba ku karya bane can? Kun karya? To me za ka yi da masa tun da ka riga ka karya? Eh, bai karya ba ko? Eh, kun karya duka kafin ku fito?
Ko da yake mafi yawan wa'annan yara sun baro iyayensu ne daga jihohi kamar su Bauchi, Gombe, Kano da kuma sauran jihohin Arewa. Akwai wasu su daga nan jihar Taraba.
Kana daga ina Gaddafi?
Shugaban makarantar firamare ta almajirai da ke Jalingo Bakari Also yace al'amarin yana rabi ne da rabi dan a fadinsa akwai iyaye da kuma wasu malaman tsangayya wanda ke dardar da wannan sabon shiri na ilmantar da yara almajirai daga wani gefen kuwa akwai waɗanda suka fara fahimta kuma suna sha'awar ganin ƴaƴansu sun shiga wannan sabon shiri
ana rena daga farko misali ana nuna kamar anan ai ainihin boko zalla ake yi to malamai da kansu yanzu suka fara ganewa akan cewa ba haka ba don anan gabaki daya yaran da suke zuwa anan su yi boko su hada da allo anan ina ga maka maso uku ne ake yin da safe da rana da dare gabaki daya ana zaune ayi allo sosai da malamai suka gane yanzu nan yaran da suke nan da yaran da suke a karkashin su yaran gabaki daya wanda suke nan sun ci waracan
a kasarin almajiran tsangayya take jihar Taraba suna daga kananan hukumomin Gasol, Ardokola da kuma Baline kuma jihar na da makarantun almajirai guda biyu wadda tuni yanzu ɗaya dake garin mutum biyu ta kai ga daukar ɗaliban sakandare Lawal Sani Kona muryar Amurka daga Jalingo.
Koda a cikin masu kare tsarin ilmin tsangaya sun lura da cewa akwai matsala ainun da yake buƙatar gyara sosai. Ga rahoton Abdul Wahab Muhammad kan haka.
Buƙatar da ita ce yadda za a kawo tallafi daga bangaren gwamnati, al'umma da kuma iyaye a tsarin gudanar da irin waɗannan makarantu a maimakon yanzu da ake barin komai hannun alramomi. Abinda ke sa almajiran waɗannan makarantu ke bara dubin kulawa da kansu. Sai dai kuma ra'ayi ya bambanta kan nauyin da ake ganin an bar su hannuwan alramomi ko kuma malaman makarantun na allo. Sheikh Tahir Usman Bauchi, fitaccen malamin addinin Islam a Najeriya, yana ganin ɗawainiyar gudanar da karatun tsangaya yana kan al'ummar musulmi.
Su iyaye ai su riga sun taimaka tun da suka miƙa yara hannun malamai don saboda su raba su da halin biri, su raba su da halin kare, su raba su halin jaki, malamai ne suka yi raba mutum da waɗannan hali.
Amma Sheikh, baka ganin ya kamata ta fannin abinci da sutura da sauran makamantansu an bar komai wa malami, shi kuma ba wani abu yake samu ba?
Malamai ai ba shi da aka bar masa shi ai ba shi ne zai ciyar da shi ko ba shi tuwa bai ba. Gayya na musulmi su ne za su ciyar da wannan shi wancan kuban yara yana da su guda 20 ya miko uku makaranta yana fama da sauran waɗannan.
Amma kuma in ji cewa wani malamin addinin musulunci a Bauchi, Dr. Zubairu Madaki, neman ilimi a addinin musulunci yana buƙatar tanadi.
Yadda zai samu daman zuwa ɗaukan wannan ilimi ya zo ya sake maimaitawa ba tare da ya tagayyara, ba tare da ya wulakanta ba, ba tare da ya shiga cikin wani hali wanda yake mutane idan suka gani za su ji kyamansa. Duk uban da zai ɗauki yaronsa ya kai shi wajen haddan Alkur'ani ko kuma ya kai shi wata makaranta, to ya kokari ya masa kyakkyawan tanadi na ainihin abinci da tufafi ko kuma ya biya kuɗin da malamin ya yanka wanda za a rinka biya duk ƙarshen wata domin tattalin ainihin jin daɗin wannan yaro don ya samu haddan Alkur'ani yadda ya dace.
To shin wasu matsaloli ne makarantun allon da kuma almajiran ke fuskanta? Domin sanin su, na ziyarci makarantar allo ko kuma ta tsangaya.
Ni sunana Alan Malam Muhammadu Fari Kobi. A halin na jiske yanzu akwai yaro kamar 150. Matsalolin karatu muna fuskantar wato ɗan wani lokaci ƙarancin abinci gurin karatun shi kansa. Muna buƙatar a ce mun samu kamar ajujuwa da gurin kwanan yara da muna da matsalar su ainihin. To amma su yara ya kamata su su da kansu su a wani wani abu ne kamar da ko duk shekara ko duk wata shida ko gwargwado ko wata uku ne.
To amma kuma ganin yadda wannan tsarin ya kasa daƙile yawan bara da almajirai ke yi a kan tituna, hakan ya sa Farfesa Salisu Shehu, masani kan ilimin addinin musulunci da zamantakewa a Najeriya, ya ce ya zama dole kan al'umma sake nazarin irin gudunmawarsu ga makarantun tsangaya idan aka kwatanta da na boko.
In misali a makarantun boko an yi bayanin an kafa PTA ta yadda za a jawo al'umma su taimaka, to kaga anan in PTA ba za ta yiwu ba za mu iya sanin yadda za a yi a cikin unguwa ko ta hanyar masallatai na unguwa, domin za ka ga makaranta kusa da masallaci, ko ta hanyar masallatai na unguwa a kafa kwamitoci da za su rinka tallafa wa waɗannan makarantu. Wannan wata hanya ce ta taimakon waɗannan makarantu da cetonsu.
Abdul Wahab Muhammad, muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Masu aro kamun mai sallama da ku, akwai buƙatar al'ummar musulmi musamman a ƙasashen Hausa su farga. Masana suna kashedin cewa ko mahukunta da al'umma baki ɗaya su tashi tsaye su magance matsalar almajiranci ko kuma su shirya sayan makamai domin tunkarar Boko Haram mai zuma wadda labudda suna gargaɗin illarta sai ta ninka wacce ake fama da ita a halin yanzu. Saboda yaran da ke gararan ba kan tituna ba sa karatun zamani balle na addini, babu sana'a ko wani iri. Ƙarshenta duk mai miƙa musu naira 5,000 da wankin kai a shirye suke su ba da kan. Masu aro da wannan rahoton muka zo ga ƙarshen shirin na gari na kowa a makon nan, sai kuma makon gaba da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar na madadin dukkan wakilanmu da kuka ji, musamman Nasiru Adamu Hilikaya da Abdul Wahab Muhammad waɗanda suka ba da guduma a cikin shirin nan, da sauran wakilai da kuka saba ji, a nan ni Sahabu Imam Ali zan dakata in sallama da ku sai mako.
Yanzu Ina madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC, ke muku fatan alheri a huta lafiya.